Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum barkanku da safiyar Talata 7 ga watan Janairun shekara 2020 suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Murtala Faruq Sanyina da masu ran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shiri a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai.
Wasu kasashen Turai da kungiyoyin kasa da kasa sun so mu shiga tsakani domin sasanta tankiya tsakanin Amurka da Iran. Prime Minister Australia Scott Morrison ya sha alwashin kashi ko nawa ta kama domin taimakawa waɗanda ibtila'in gobarar daji ya shafa wacce ta kona miliyoyin hekta a jihohi uku na ƙasar. Amurka ta tura ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar Kenya biyo bayan mummunan harin da mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka kaiwa sansanin a ranar Lahadi.
Tokanin labarin kenan. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Borno ya zargi jami'an sojin Najeriya da karɓar kuɗi ga waɗanda ba su da katin shaidar ɗan ƙasa a kan hanya.
Borno said to acquire the national ID card. Those people at the checking point are receiving 500 naira per person, 1,000 per person. No any reasonable government can accept this one.
Haka kuma za ku ji cewa wasu abokan juna biyu sun rasa rayukansu a Jos bayan kunna gawayi da rufe ɗaki domin neman ɗimi.
Na girgiza ina kiran sunan shi shiru sai na balle wannan abin da karfi na jashi ya fashi kowai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai na jawo kafan shi to ina kamo kafan shi naga kafan shi ya kone.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafa Sakko ta zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiya. Kasashen Turai kawayen Amurka sun yi kira ga bangarori biyu na Amurka da Iran da su mai da wukaken su kube biyo bayan alwashin da Iran ta yi na mai da martani akan kisan babban komandan ta Qasem Soleimani da Amurka ta yi a Iraki. Zanga-zanga ta barke a duk fadin gabas ta tsakiya a daidai lokacin da kungiyar NATO ta jingine shirin horarwa a Iraki yayin da ake kara fargabar yaduwar tashe-tashen hankula. Duk da yake Amurka bata sanar da kawayen nata na Turai ba kafin kai harin na komandan na Iran. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce kasar ba za ta yi alhinin mutuwar Soleimani ba Amurka kadai ba, Britania ma na cikin kasashen da suka ji jiki a hannunsa, inji Director General na cibiyar ayyukan gidan sarautar Britania Karen Von Hippel.
Qasem Soleimani has been responsible for the deaths of hundreds of American troops and other Western troops.
Tace Qasem Soleimani ne yake da alhakin mutuwar daruruwan sojojin Amurka da wasu kasashen yammaci ciki har da Burtaniya. Kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus a jiya Litinin sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suke kira ga bangarorin biyu da suka yi zuciya nesa su kuma nuna halin dattako. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta gayyaci ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif zuwa Brussels a kokarin ganin an dakile rikicin. Tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara akan sha'anin tsaro John Bolton a jiya Litinin ya ce zai bayyana domin ba da shaida a zaman sauraren karar tsige shugaba Donald Trump idan har majalisar dattawa ta gayyace shi, lamarin da zai baiwa Democrats karin haske kan ainihin abin da ya faru a bayan fage akan yunkurin Trump na tursasawa Ukraine. Gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Bolton wani ne aƙidar jaddada ƙarfi ikon faɗa a ji da Amurka take da shi a duniya. Ya yi aiki a matsayin jami'in tsaro na uku na Trump tsawon watanni 17 kafin a cire shi a watan Satumban da ya gabata sakamakon takaddama akan yadda za a tafiyar da dangantaka da Iran da Koriya ta Arewa da kuma Afghanistan. A shirye-shiryen kada kuri'a da tsige Trump a majalisar wakilai, masu bincike sun ki gayyatar Bolton saboda fargaban tsawaita zaman shari'a a kotu akan ko za a iya tilasta masa ba da shaida ko kuma zai yi biyayya ga umarnin Trump da ya hana wa jami'ai bayar da shaida. Yayin da zaman sauraren karar ta tsige Trump ya koma majalisar dattawa duk da yake ba a tsayar da ranar somawa ba, Bolton ya ce zai so ya warware wasu al'amura masu sarƙaƙiya gurgurin iyawarsa cikin kyakkyawan natsuwa da kuma kuzari. Prime Minister Australia Scott Morrison ya sha alwashin kashi ko nawa ta kama domin taimakawa waɗanda ibtila'in gobarar daji ya shafa wacce ta kona miliyoyin hekta a jihohi uku na ƙasar. Da yake zantawa da manema labarai a jiya Litinin, Morrison ya tabbatar da ƙara kudade dalar Amurka miliyan 400 ga sabuwar gidauniyar da za ta taimaka wajen sake gina garuruwa da gidaje da suka kone. To sai dai gwamnatinsa ta ce za a samar da ƙarin kudade kamar yadda ake bukata. Sanarwar ta Morrison ta zo a daidai sa'ar da aka ƙara samun rasa rai a jihar New South Wales, wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu zuwa 25. Jami'ai a jihar ajiyar Litinin sun ce wani mutum ɗaya kuma ya ɓata. An kiyasta kimanin gidaje 2,000 suka kone, yayin da harsunan gobara fiye da 100 suka ci gaba da ruruwa a jihar. Adadin da aka bayar a hukumance ya nuna wutar ta lalata yankin da ya yi yawan kasar Ireland a cikin jihohi uku na Australia. Sanyayar yanayi da kuma ruwan sama a jihar Litinin sun dan samar da sauƙin gobarar da 'yan kwana-kwana suka kwashe tsawon makonni suna fama da ita. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kenya ta tura ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar ta Kenya. Amurka ta tura ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar Kenya biyo bayan mummunan harin da mayakan ƙungiyar Al-Shabaab suka kaiwa sansanin a ranar Lahadi. Rundunar sojin a Afirka ta faɗa wata sanarwa a jiya Litinin cewa dakarunta masu kai ɗaukin gaggawa na gabashin Afirka sun isa sansanin na Mandabe domin ƙarfafa tsaro. Rundunar ta kuma ce ba inda ta ga wata alamar cewa harin na da alaƙa da Iran. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka uku suka mutu a ranar Lahadi sa'ad da mayakan Al-Shabaab suka kai hari a sansanin na Mandabe, wanda dakarun yaƙi da ta'addanci na Amurka da kuma Kenya suke amfani da shi. Dakarun tsaron Kenya sun faɗa wata sanarwa cewa an kashe 5 daga cikin maharan. Sojojin Amurka na amfani da sansanin na Mandabe domin horar da dakarun ƙasashen Afirka da ke ƙawance da Amurka da kai ɗauki a kan duk wani rikici da kuma kare muradun Amurka a yankin. Daga ƙarshe, dakarun da ke biyayya ga babban harsan sojin ƙasar Libya Khalifa Haftar sun ce sun karɓe ikon birni mai muhimmanci na Sirte daga gwamnatin da yammaci ke marawa baya a Tripoli. Mai magana da yawun sojin ƙasar ta Libya na Haftar ya faɗa a jiya Litinin cewa sun kwace birnin a cikin 'yan sa'o'i kuma tuni da ya sami cikakken 'yanci. Kawo yanzu Tripoli ba ta yi wani sharhi a kan lamarin ba, haka kuma babu cikakken bayani a kan gwabzawar Sirte da ke kan gaba, wato da ke kan gabar Mediterranean. Birni ne mai muhimmanci domin kuwa dakarun na Haftar ne ke da iko a gabashinsa, yayin da Tripoli take iko da yankin har zuwa yammacinsa. Birnin yana kuma kusa da yankunan Hakomai. Sirte shi ne garin haihuwa na tsohon shugaban mulkin kamakarya Muammar Gaddafi, kuma ya zama a ƙarƙashin ikon ƙungiyar IS kafin gwamnati ta kwato shi daga hannun masu tsatsauran ra'ayin addini tare da goyon bayan Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Gwamnan jihar Borno ya nuna bacin ransa ga jami'an sojojin Najeriya bayan rufe hanya tare da karɓar kuɗaɗe ga waɗanda ba su da katin shaidar zama ɗan ƙasa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Haruna Dauda ya haɗo mana.
That was what caused the lockdown.
We understood. Nobody is disputing this.
That was what caused the lockdown.
Nobody is disputing this.
Wannan ce ce kuce da ya auku shedan tsakanin gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da kuma tiyata komandan rundunar sojin Najeriya da ke yaki da 'yan kungiyar Boko Haram na shi'are musu gabacin Najeriya, Major General Olusegun Adeniyi, sakamakon rufe hanyar da jami'an sojin Najeriya suka yi bayan kai wani hari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai kan wannan hanya ta shi garin Maiduguri zuwa Damaturu. Da aka ce an kashe wasu jami'an soja da na 'yan sanda. Tun a ranar Asabar ne dai wasu ake tunanin 'yan kungiyar Boko Haram ne suka dinga kai hari kan mabiya waɗannan hanyoyi da ma jami'an soja da ke kan wannan titi. Kuma duk lokacin da aka yi hari, jami'an soja kan rufe wannan hanyar ne na tsawon awanni. Wani lokaci har mabiya hanyar su dinga kwana a kan layi duk da cewa ga su suna garin gari ba tare da ba su izinin shiga ko kuma fita daga cikin garin ba. Ganin irin wannan matakin ne dai ya ja hankalin gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, wanda ya tattaki zuwa mashigan wannan gari kama daga mashigar gari na Juntulo har zuwa kauyen Auno inda jami'an sojan suka tare motoci sun fi 1000 ba shiga ba fita sakamakon wannan hari da aka kai wanda gwamnatin jihar Borno ya dinga amayar da abin da ke damun sa na game da cin zarafin jama'a da yace ana yi akan wannan titin kamar haka
Borno state to acquire the national ID card those people in the checking point are receiving 500 naira per person 1000 per person no any reasonable government can accept this one and with the insurgents
gwamnatin yace jami'an sojan Najeriya sun bulo da wani abu wai binciken national ID card wanda kuma jami'an da ke binciken ababen hawa dake wannan wuri na karban naira 500 zuwa naira 1000 hannun kowane mutum guda da wannan hali na rashin tsaro da muke ciki don haka babu wata gwamnati san ya kamata za ta amince da wannan nan take dai gwamnatin jihar Borno Professor Umar Zulum ya bada umurnin bude wannan hanyar Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To a gaida Haruna Dauda to idan muka leka birnin Jos kuma wasu matasa biyu ne suka rasa rayukansu bayan da suka kunna gawayi don jin dumi saboda sanyi ga Zainab Babaji da wannan rahoton
Da Saminu Idris da abokinsa Idris Tahiru neman jin dumi ta hanyar sanya wutar gawayi a ɗakin su yayin sanadin rasa rayukansu yayin da na isa ɗakin da mamatan suka gamu da ajalin su a yankin Gangare da ke nan cikin garin Jos na tarar da konannen katifar da suka kwanta da labule da ledan ƙasa da sauran kayayyakin da suka kone Labiru Idris shine wan Saminu Idris ya kuma yi min bayani yadda lamarin ya auku
idan karfe 11 haka na dare to sai ya kira ni a waya yake ce mu in bude mai kwannan kofan gidan akan ya shige ya dauka su a cikin gida da safiya ta yi ban samu sallan asuba ba to nayi alola na a cikin ɗaki nayi sallah na cikin ɗakin to sai nayi yunkurin fitowa cikin tsakar gida sai naji kauri sai nayi yunkurin fitowa in bude kofan gida saboda akwai inda muke dan canja wuta nayi tunanin ko wajen ne
wuta ne
ko ne to ina zuwa daidai zauren kenan zamu sasaka ta in bude kofan gida sai hankali na kai windon kofa windon cikin ɗakin su da yake yana ta cikin gida to sai na just slicing windows na bude sai naga hayaki na fitowa na girgiza ina kiran sunan shi shuru sai na balle wannan abin da karfi na jashi ya fashi sai kowai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai na jawo kafan shi to ina kamo kafan shi naga kafan shi ya kone
mahaifiyar Saminu Idris mai suna Habiba Hassan tace a daren da Saminu ya rasu wata surukar su mata samu hatsarin shakar mummunan iskar gawayi sai dai Allah ya kubutar da su
wannan hatsarin ya same mu ba ga kan wannan kadai ba dan a wannan dare mun samu kanmu akan mutane biyu saboda muna da surukan mu ita ma sai wannan abin ya tashi akan su saboda su ma sun sa gawayi su ma again ta fadi ta samu kanta a cikin damuwa suna tare da yarinyar mu budurwa
shi ma uban Saminu mai suna Idris Aliyu yace labarin mutuwa ta Allah ce
in kaga mutum bai mutu ba kwanan shi ne bai kare ba ni abinda nake son gaya wa na baya duk wanda ya kunna gawayi ya bari ya cinye ya sa masa gishiri ya tabbatar da cewa dafinsa ya mutu in ko mutum ya kai daki ma kare daddanne kofa ta inda iska ba zai shiga ba
ga wata mai sana'ar sai da gawayi shekaru fiye da 30 mai suna Maman John tace waɗansu itatuwan da ake yanka ake gawayi da su suna da illa ga lafiyar al'umma
yaran mun nan da sun fara sara barkatai ko ina an je ana da inji ana yankawa sai ai yanka wani itace ana kiran shi gusuka to in wanda ya saya bai sani ba in ka je ka sa a wuta ka bi ka kulle daki wallahi ba za ku ji dadi ba mu ma mun gashi anan ba ma karba
babban sakatare ya ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Polycarp Azut Martins yayi bayani ne kan illar da gawayi ke da shi
akwai wani iskanda na kiran shi carbon monoxide shi wannan din ba shine mutane suna zo fashi da shi shiga cikin ba shine na fitar daga cikin mutane aka mata wanda ana kiran shi oxygen su samu amma wannan carbon monoxide din kuma don ba iska da yana shiga cikin dakin in su mutane suna zo fashi a cikin wannan carbon monoxide din zai iya kashe su so sai ga waya cikin dakin da an rufe window da an rufe kofofi duka ba ke yana ya kashe mutane
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to Allah ya kyauta da fatan jama'a za a lura a gaida Zainab Babaji hadin su yana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda za a gumi ke cewa karfe 12:14 na dare ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
kaji bari fara maka ba su taba yin babban ƙarya kamar ƙaryan da suke yi
akan mambila suna siyasa da mu akan karya ina da sama za su bi ina hanya
a lokacin baba Buhari ina baka tabbacin cewar za a gudanar da aikin nan shi yasa ma Muhammadu Buhari ya ba mu ministan makamashi
muna so mu
ga za ku gani a kasa
jama'a muna fatan mun sami kulamin lafiya wani sabon shiri na tsakan mai wuya wakam me yake sa ana samun yawan jinkirta zakan kananan hukumomi ne a wurare irin na Taraba dake Najeriya kuma wani hali ma ake ciki yanzu game da aikin nan na mambila na samar da wutar lantarki ba da bayan haka wace irin rawa shi gwamnatin Taraba ne yanzu wato daidaiwa sai taka wajen karfafa wannan aikin ko kuma dakoshi shi a lokacin da yake minista wannan suna daga cikin batutuwan da muke fatan mu taba su a cikin shirin yau wanda muke yi kan dambarwar siyasar wannan jihar da PDP wacce ke adawa da APC a Najeriya take mulkinta to maka fun mu nisa ya kamata mu ji ra'ayin mazauna Taraba din kan halin da jihar ta su take ciki a yanzu
sunana Christy Sebastian Yayo daga local government akwai hanyoyi da yawa wanda gwamnatin nan ta yi akwai kuma makarantu akwai kuma ruwan sha da gwamnati ta yi wanda da ba mu da ruwa yadda zaka je ka saya ka diba akwai ruwan pompo ko ta ina ana sha mulki Allah ne yake ba ma wanda ma wanda ya ga yayi sai a bashi su bar shi ya samu dama ya zauna yayi ma jama'a aiki domin ya fara yi su bar shi karasa da aiki maganan aje can ayi nan a rubuta petition ayi nan ayi can a kawo fada na kawo fada can don Allah ina kira mutanen Taraba su yi hakuri su bashi dama ya karasa da sauran aikin shi
sunana Iyasu mutumin Bali to ba wani abun da zamu ce illa iyaka dai gwamnati ne gata nan ana murdawa domin idan ka dubi yanayin da wasu abubuwan da suke faruwa a wasu wurare idan ka zo musamman mu da muke cikin kauyuka gaskiya don tingirin mu mun shigo ba ma ganin wani abun kirki to ballantana ko mu da muke kauye saboda haka gaskiya mu kan ne mutanen kauye ne mu kan mu ga wani abun da gwamnati ta mana ba amma dai su a wurin su suna ce sun yi kaza amma mu kuma ba to mu kan shigo ma cikin jalungon inda ma nan ne za a ce an yi wani abu to mu gaskiya ba mu ga komai ba kuma sai muna da jin labarun an samu miliyan kaza an samu biliyan kaza an samu biliyan kaza to ba mu sani na ko rami ake tona a koyi ne ko ake rasu wallahi alamu wani muna kawai ba mu san me ke so me muka gani tunda ma'aikata ma suna kuka kuma suna ce ba biya su albashi ba wani wasu ce a ba an zo biyan albashin ma yanzu mu kamar mu anan Bali sai ka samu wasu za su karba da wajen kwana 20 da wani abu kafin mu kuma mutanen mu anan su samu su dan samu mu da muke kawai
kage sheku to a yau a kashi na uku na maharar da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana tsakanin shugaban APC jihar ta Taraba Barista Ibrahim Sudi da kuma mashawarcin gwamnatin jihar kan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa za mu tashi ne daga maganar zaɓen yankunan kananan hukumomi wanda ga alama ya gagara yi shi
babu maganar abun nan menene ma zaɓen local government in banda ayi wato takardun zaɓe sa'annan kuma kudin da za a biya wato wakilai waɗanda za su gudanar da zaben saboda haka an cayin zabubbukan kananan hukumomi a jihar Taraba
me ba su yi
kawai ba su san su saboda sun san cewar kowane wata suna karɓe kudin kananan hukumomi su yi amfani da su yadda suka ga dama wanda kuma ba daidai bane
yanzu zaben local government wanda aka yi ya shige ba mu muka yi bane mu muka yi a lokacin kam su yan adawa ne suka ce mu yi
hakika yan adawa ne
abu muka yi mu muka yi kuma har yanzu ba wanda yace ba za a yi zabe ba mun ce ba za a yi zabe ba ne ai kowa yace za a dawo ba su ba mu ba za mu yi amma ba ku ne za ku ce mana mu yi ba
to amma ne a baka ba wani zai tsaya kan cewa wata yadda ko tsoron karo da maza ya sa kuna gudun za ku sha kai kuma ku kai da mulki a jiya shi sai ba ku
jama'a zabe PDP a Taraba fa ba ta wata yar adawa a Taraba in dai an ce maka maganan PDP magana ya kare
to wannan magana
domin ka duba ina so ka duba mutumin da zai ci zabe ya bada gab 150
na almundahana
ba wani almundada tunda kotu kai lawyer ne kotu kotu biyu sun tabbatar gaskiya ne
haka kai dan taraba ne ni dan taraba ne
dukkan mu dan taraba ne amma kun je kotu kotu ta tabbatar da cewa zaben nan an yi shi da kyau
musamman a
kudancin gaskiya aka yi
a kudancin taraba mun san irin wato almundahana da aka yi da sama da fadi
kotu ta yake hujji
ai hukuncin da kotu ta ta
kariya ne sai kotun ta yi kariya
abin da ya faru a
kotu kotu ta yi kariya
kariya sai
kotu ba kun yi appeal ba ba kun so tun kun dan
kotu ta yi kariya saboda mun dauka kara
kun jira supreme court in kun je supreme court za ku ga abin da za a ke cewa Allah ya isa
to sai shike to shike kafin aje ga Allah ta wani batu da aka daidaita shi ne tsakanin gwamnatin jihar Taraba ta jami'ar PDP da kuma sun hada shi ne batun magana nan na madatsan Mambila dukkanin kuma wani abun burgewa shi ne daga wannan yankin kuka fito dazun kana zargin kan cewa babu ayyuka da gwamnatin tarayya ta yi a Bakar Bawa kan cewa kuma ga batun magana nan madatsar nan na Mambila kuma yau shekara
ka ji bari fara maka ba su taba yin babban ƙarya kamar ƙaryan da suke yi akan Mambila suna siyasa da mu akan ƙarya ina da sama za su bi ina hanya su yi layin mu ga yanzu ana fafasa hanyoyi zuwa site na dam mu san cewa za a yi amma ba hanya
wannan ya nuna jahilcin sanin aikin gwamnati duk waɗannan suna cikin kasafin kuɗi da za a yi wayannan ayyukan da su za a fara yin hanyoyi za a farfasa zuwa wayannan guraren sa'annan akai kayayyaki da za a yi
so nawa
ai sai ka jira ka gani
anyi
a wancan lokaci kenan a wancan lokaci kenan amma a lokacin baba Buhari ina baka tabbacin cewar za a gudanar da aikin nan shi yasa ma wato Muhammadu Buhari ya ba mu ministan wato makamashi domin mu tabbatar da cewa
mun gode da ba mu wannan
minista amma saboda haka domin mu yana son a tabbatar da wannan aiki za ku gani a kasa ba wani magana
to bari mu tafi study wato kun janye da nakan ji ɗan adawa ko jami'an ku tana zargin kanta wai gwamnatin jihar Taraba ita ta hana ruwa gudu a wannan aiki na madatsar Mambila akwai inda kuka samu tangatsa ne wajen aiwatar da aikin da kuke zargin kanta ta gwamnatin Taraba ta tun farko
ma sosai kuwa duk kasa a hannun gwamnatin jiha take saboda haka idan kana son kai wani aiki dole sai jiha ta ba da izini a je a biya diya dama ba su bamu ba sun rike wannan dama ba su bamu ba ina ba wallahi ina baka tabbaci cikin kwanan nan shine bayan an rantsar da minister nan shine shi da zargi da muka yi tai a kafafin yada labarai da yayi yawa shine gwamna ya garzaya yaje ya sa hannu na yarjejeniya ya bada kuma izini cewar a soma biyan diya bayan an biya diya a fara ayyukan nan
wannan dama ba su je gaskiyar magana duk abin da za mutun za ka fada mu fadi sakalin mu da Allah gaskiyar magana dama ba su shirya wannan din ba zuwan wannan minister din ne suka shirya wannan sun fada ma governor ya je ya sa hannu amma ba su shirya ba ba su taba rana daya ba su taba rana daya su kira governor su ce governor gashi mun shirya ka zo ka sa hannu ba ba su taba yi ba
to wallahi rantsuwa kenan a shekara 2017 akwai takarda wadda ni na gani zahiri an rubuta yarjejeniyar nan amma gwamna Darius saboda bakin ciki yaki saboda bashi da kishin Taraba yaki sa hannu sai da muka yi ta magana
wannan ina ba kaji kaji magana hydro power na Mambila governor Darius yana lokacin yana minister power yana cikin wanda suka increasing abun nan din yana ciki shine ma yayi ya je ya tambaya ya je wurin minister yanzu ya tambaya in ba governor Darius lokacin da yana minister shine ya increasing abun ba ya je ya tambaya
ba magana
daya ke ba to idan dai da kishi a yi shiga zai je ya sa hannu ya ce ayi increasing ne
abun da ya sa
ai to min yana da interest
yana neman a bashi diya ta billion view dollars
a ba
mana taraba.
So idan ma an ba jihar Taraba
wannan ba kishin kasa
a idan ma an ba jihar Taraba shi aka bai wa ne
da muka azzaba shi a lokacin idan aka bada kudin nan ai mun san abubuwan
to bada ma to bai mutum jira dai ta masu sauraron kun dai yadda ake tabbatawa tsakanin shi kansa shugaban jami'ar APC da take a da kuma babban jami'ar adawa jihar Taraba shi kansa honorable barista Ibrahim Esuri da kuma hadimin gwamnatin jihar Taraba kuma kusa jami'ar nan ta PDP da take mulki wato honorable Alhaji Abubakar Bawa kun ji fafata da yake kan butu da dama kamar yadda aka sani wani kan ce jihar Taraba a duk shekara ko kuma a duk lokacin zaben yazo jami'in adawa ko kuma babban jami'in adawa kan shaka shi haka har za a gama wani da hana idan an kafa gwamnati tunda jiha ake a zo a tiktare me yasa ku yan adawa ba ku sallamawa
ba ma sallamawa saboda akidojin su ba masu kyau bane suna kawai handame kudaden da ake suke shigo Taraba ba sa wani aiki ina son baka misali yau idan ka je Bali asibitin Bali da a duk fadin arewa maso gabas ita tafi kowane asibiti wato iya gudanar da aiki da kayan aiki amma yau idan ka je in banda kadangaru da beraye babu abin da zaka samu idan suka gayyace mu ba za mu amsa ba saboda me saboda ba su da akidoji masu kyau ba su da kishin Taraba in banda almundahana ba abin da suke
to a gaishe ku to a kashi na gaba kuma wanda shine na karshe da zamu kawo muku Allah ya kai mu rana wato yau zamu ji wai gaskiya ne komishinoni ma ba sa iya zuwa su ga gwamnatin jihar Taraba ne yanzu ballantana ma talaka ko dai kazafi ne irin ɗan adawa ina kuma gaskiyar wani zargin da su ɗan adawa suka ji masu nayi na cewa wai tunda gwamnati Dariyo ya hukunta ragar mulkin Taraba bai taba ziyarar wata ma'aikatar gwamnati ko ɗaya cike har da sakatariyar gwamnati to sai da kace a ji martanin da shi mashawarcin gwamnati zai maida in Allah ya kai mu rana wato yau dangane da wannan zarge-zargen yanzu kan muna godiya ga su bakin namu Balisa Ibrahim Isudu na APC da kuma Abubakar Bawa na PDP tare da shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz wanda ya shirya mana wannan muhawara a can Jalingo ya kuma na ita a nan a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun bar ku lafiya
to madalla don nan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice
kasashen turai kawayen amurka sun yi kira ga bangarori biyu na amurka da iran da su maida wukaken su kube biyu bayan alwashin da iran ta yi na maida martani akan kisan babban kwamandan ta kasim sulemani da amurka ta yi a iraki prime minister australia scott morrison ya sha alwashin wato kashe ko na wata kama domin taimakawa waɗanda iftila'in gobarar daji ya shafa wacce ta kona miliyoyin hekta a jihohi uku na ƙasar sanarwar ta morrison ta zo daidai sa'ar da aka ƙara samun rasa rai a jihar new south wales wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu ya zuwa 25 jami'ai a jihar ajiyar litinin sun ce wani mutum ɗaya kuma ya ɓata amurka ta ƙara ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar kenya biyu bayan mummunan harin da mayakan ƙungiyar al-shabab suka kai wa sansanin a ranar lahadi rundunar sojin a afirka ta faɗa wata sanarwa a jiya litinin cewa dakarunta masu kai ɗaukin gaggawa na gabashin afirka sun isa sansanin na mandide domin ƙarfafa tsaro dakarun da ke biyayya ga harsan babban harsan sojin ƙasar libya khalifa haftar sun ce sun karɓe ikon birni mai cike da muhimmanci na sirte daga gwamnatin da yammaci ke marawa baya a tripoli mai magana da yawun sojin ƙasar ta libya na haftar ya faɗa a jiya litinin cewa sun kwace birnin a cikin 'yan sa'o'i kuma tuni da ya sami cikakken 'yanci kawo yanzu tripoli ba ta yi wani sharhi akan lamarin ba haka kuma babu cikakken bayani akan gwabzawar sirte da ke kan gabar mediterranean birni ne mai muhimmanci domin kuwa dakarun na haftar ne ke da ikon gabashinsa yayin da tripoli take iko da yankin har zuwa yammacinsa birnin yana kuma kusa da yankunan hakumai sirte shine garin haihuwa na tsohon shugaban mulkin kama karya Muammar Gaddafi kuma ya yi zama a ƙarƙashin ikon mayakan ƙungiyar IS kafin gwamnati ta kwato shi daga hannun masu tsatsauran ra'ayin addini tare da goyon bayan Amurka.
To madalla masu rado annan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu tabbar rahotanni a wannan sabon shirin. Za kuma iya zurdu shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk sanye ne da yake gabatar da shirin da kuma Chibahiru Jiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Sarfil Hashim Gumel wanda na hada na kuma gabatar ke cewa sai mun sake haduwa anjima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.